To, sannu ku da zuwa ga shirin sashen Hausa na wannan safiya daga nan Washington DC akan mitoci 25, 31, 60. Masauraran mu a jamhuriyar Niger kuma suna jin mu ta gidajen rediyo suna amfani da Fara'a da Sarauniya da Noma da Dalol da kuma Niya birnin Kwani, sai a dunar gizo ta internet a voahausa.com da kuma sashen Hausa.com. To jama'a, muna fatan mun same ku. Kalau Ali Mustafa na Sakwato ne tare da Baba Yakub Makeri a nan ɗakin mu na watsa muku shirye-shirye da ke birnin Washington DC. Bari shi baban ya ba ku kanin labarai, sannan ya ga muku abin da zai biyo baya.
Wasu wakilan Majalisar Dokoki a Burtaniya sun kushewa Burtaniya da Faransa matakin da suka dauka wanda ya kai ga kifar da gwamnatin tsohon shugaban Libya Muammar Gaddafi. Wani babban jami'in diplomasiya na kasar Philippines ya gargadi Amurka akan jan hankalin gwamnatinsa akan haƙoƙin bil'adama. Shugaban Ghana John Dramani Mahama da ɗan takarar babban jam'iyyar adawa na Akufo-Addo da wasu 'yan takarar shugabancin ƙasar sun karɓi takardun shiga takara.
To, a gaishe ka.
Na je ita wannan Atlantic Council na yi musu jawabi akan ƙoƙarin da muke yi nan ƙasar namu Najeriya.
To, babban Hafsan hafsoshin sojojin Najeriya General Tukur Yusuf Buratai ne wanda yake a Washington da zai zo ya ƙara mana haske kan maƙasudin zuwansa na Amurka. Har yau kan wannan magana tsaron.
Ce que j'ai constaté cette semaine dans la région de Diffa, c'est une situation très complexe.
Wani babban jigo na Majalisar Ɗinkin Duniya ne da ya je Faransa ya ɓaci a Nijar ganin abin da ya gano da kuma abin da ya jo, shi ma muna da rahoto a kansa. Kuma da yake juma'a ce, akwai shirin lafiya a jiki, amma bari mu fara labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a. Wasu wakilan Majalisar Dokokin Burtaniya sun kushewa mataki da Burtaniya da Faransa suka ɗauka a shekarar 2011 wanda ya kai ga kifar gida gwamnatin shugaban Libya Muammar Gaddafi. Rahoton kwamitin musamman na Majalisar Burtaniya akan harkokin ƙasashen waje ya ce rashin kyakkyawan shiri bisa la'akari da abubuwa da za su iya biyowa baya yana nufin Libya za ta fada cikin rudani, inda abokan adawa suka shiga neman mulki, sannan kuma ga kungiyar ta'addanci ta IS tana ƙara samun mafaka a cikin ƙasar. A nan Washington, ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta ƙara jaddada cewa gibi da aka samu na shugabanci shine ya dalilin rigingimun da suka biyo baya bayan faduwar Gaddafi. Mukaddashin kakakin harkokin wajen Amurka Mark Toner ya faɗa jiya Alhamis cewa sun gano ba a gaggauta ɗaukar matakan da suka dace ba bayan kawar da Gaddafi, wanda zai taimaka wa sabuwar gwamnati na ƙasar ta tsaya sosai ta aiki. Wannan hukunci mai tsauri ya zo ne bayan shekaru biyar da tsohon Firaministan Burtaniya na wancan lokaci David Cameron da tsohon shugaban Faransa na wannan lokaci Nicolas Sarkozy suka bayyana a Liberty Square a birnin Benghazi cikin watan Satumba a matsayin masu galaba, inda dubban mutane suke ta shewa. Farmakin haɗin gwiwa tsakaninsu ta sama da amfani da makamai masu linzami su ne suka yi sanadiyyar hambarar da gwamnatin Gaddafi, wanda ake kwatanta shi da ɗan mulkin mallaka.
To, wani babban jami'in diplomasiya na ƙasar Philippines kuma gargaɗi Amurka yake akan jan hankalin gwamnatinsa akan haƙoƙin bil'adama, abin da ya sa kakakin fadar shugaban Amurka ta White House har yi kira ga dukkan ƙasashen musamman ƙawayen Amurka su rinƙa mutunta haƙoƙin bil'adama ɗin. Da yake jawabi a can fadar ta White House, sakataren harkokin wajen Philippines ɗin Perfecto Yasay ya yi kira ne da a girmama juna a tsakanin ƙasar tashi da ƙasar da ta yi musu mulkin mallaka. Ya ce, ‘yan Filifina ne fa ba jajayen na Amurkawa ba ne. Ziyarar tashi a can fadar ta White House dai ta biyo bayan wasu kalamai ne marasa daɗi da shi shugaban Filifina ɗin Rodrigo Duterte ya yi. Shugaban Filifina ya ce kada shugaban Amurka wato Obama ya tambaye shi ko kuma ya masa tambayoyi game da hukuncin kisa da yake aiwatarwa ba tare da shari'a ba, ya kuma ambaci shugaban Obama ɗin da sunan ɓatanci. To, bayan wannan kalaman ne shi Obama ya nemi shawara daga muƙarabansa akan ko zaman tattaunawa tsakaninsa a taron ƙolin ƙasashen kudancin Asia a babban birnin Laos a makon da ya gabata yana da amfani. Fadar White House ta soke zaman tattaunawa da ya ƙarshenta, ko da yake kuma shugabannin biyu sun zo sun haɗu a wurin taron liyafa na ƙasashen kudancin Asia. Daga bisani, shugaba Obama ya ce kalaman ɓatanci da shi Duterte ɗin ya yi bai shafi dangantakar ƙasashen nasu ba.
Jama'a, kuna sauraron waɗannan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Washington DC. shugaban Ghana John Dramani Mahama na jam'iyyar NDC mai mulki da dan takarar babban jam'iyyar adawa ta NPP Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da wasu ƴan takarar shugabancin ƙasar sun karbi takardar shiga takara daga hukumar zaben ƙasar don shiga zaben ranar 7 ga watan Disamba. Masu takara zuwa majalisa kuma sun fara samun takardun su wanda za su shiga takarar. Masu takarar shugabancin ƙasar da za su biya kuɗin Amurka dala 12,500 a yayin da ƴan takarar majalisa su kuma za su biya dala 2,500 a matsayin kuɗin tsayawa takara banda cika waɗansu sharuɗa da hukumar zaɓen ta gindaya. Ranakun 29 da 30 ga wannan watan Satumba, hukumar ta ware a hukumance za ta amshi takardun masu shiga takara da suke sha'awar tsayawa a zaɓe su a zaɓen Disamba, in ji kakakin hukumar zaɓe Eric Jakasu. An zargi hukumar zaɓe da jam'iyyar NDC mai mulki da yi wa 'yan takara zagon ƙasa a yunkurin da suke maida takardunsu na tsayawa takara a babban zaɓen da aka gudanar da ya gabata, inda Nana Kunedo Ajman Rawlings take cewa an gurgunta niyyar wakilin wato wakiltan jam'iyyarta kenan ta NDP a matsayin 'yan takarar shugaban ƙasa a zaɓen da aka yi shekarar 2012.
To, kotun duniya ta ce za ta fara mayar da hankali kan masu aikata laifuffukan da suka shafi lalata muhalli da masu yi wa albarkatun ƙasa illa da kuma masu samun filaye a kan hanyoyin da ba su dace ba. Kafin zuwa yanzu, kotun duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke mara baya dai da ke a birnin Hague ta fi ba da ƙarfi ne a kan shari'o'i na laifuffukan kisan ƙare dangi ko kuma laifuffukan yaƙi tun lokacin da aka kafa ta a shekarar 2012. A wannan yunkuri da kotun ta yi wanda ya samu goyon baya da dama daga 'yan rajin kare haƙoƙi, jiya Lamis ne ta ce lalata muhallai da kuma sata filaye zai kai ga gurfanar da gwamnatoci ko kuma mutane ma a gaban ita kotun ɗin. Ita dai kotun da take samun tallafi daga gwamnatocin ƙasashen duniya da ake ɗauka a matsayin daga ita sai Allah, ta ce za ta ɗauki waɗannan laifuffuka yanzu da muhimmanci wanda al'adance ba ta kula da su balle a ce a shara a kansu. Babakere da ƙasa yakan zama ruwan dare a faɗin duniya, inda gwamnatoci da ƙananan hukumomi sukan ba kamfanoni masu zaman kansu miliyoyin hekta-hekta na ƙasa musamman a shekaru 10 da suka wuce.
Ana sauran kimanin kwanaki makonni 2 shekarar kuɗi ta zo ƙarshe. Ƙungiyoyi masu tallafa wa 'yan gudun hijira na Amurka suna cikin tsakiyar abin da ake kyauta zaton zai zama kwararren baki mafi girma a cikin sama da shekaru 10. Biyo bayan yunkurin shigo da ƙarin masu gudun hijira da yaƙin basasa a Siriya da kuma na IS ya raba da muhallinsu. Yanzu a ranar 15 ga wannan watan Satumba, kimanin 'yan gudun hijira 79 ne daga ƙasashe 78 suka shigo nan Amurka tun kafin watan Oktoba.
Mun kawo muku wannan labaran daga sashen Hausar Murya Amurka ne a birnin Washington DC. Jiya babban hafsan hafsoshin sojan Najeriya General Tukur Yusuf Buratai wanda yake nan Washington ya ziyarci wannan sashen Hausar Murya Amurka har ya karɓi tambayoyin masu saurare, kuma ya yi wa Mahmud Lalo bayanan makasudin zuwa nashin Amurka.
Jama'a, abin da ya kawo ne nan ƙasan Amurka Washington DC shine bisa gayyatan da aka yi mun, akwai wata ƙungiya wanda ake kiranta Atlantic Council, wato ƙungiya ne wanda take da zaman kanta nan Amurka, wanda take nazari akan abubuwan yau da kullum, musamman akan abubuwan da yake faruwa a duniya. Wato akwai Africa Center wanda su musamman suke lura da abubuwan da yake faruwa a ƙasashen Afrika. Wato wayannan suna da muhimmi sosai domin su ba da shawara musamman a kan gwamnatin Amurka, domin wayannan suna da abun da za a ji duk an suka yi magana, musamman in aka zo ta fannin harkokin ƙasashen waje. Wato ƴan masu faɗa a ji ne, so da zai taimaka mana ta wajen fannin taimako ta yaƙin ita da muke fama da ita. Naje ita wannan Atlantic Council na musu jawabi akan kokarin da muke yi nan kasar namu Najeriya ta yaki da ta'addanci da kuma sauran mugayen ayyuka na ƴan tsiraru kamar musamman mutanen ƴan Niger Delta da kuma masu satan shanu.
Soja birni man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku. Dan hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci, ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe za ni bakin bandun wajen da ba.
To, kafin wannan kiɗan kun ji hirar Mahmud Lalo da General Tukur Yusuf Burtai, babban hansun sojojin Najeriya da ya zo nan ziyara Amurka kuma ya zo ya gamu jiya. To, har wa dai kan magana tsaron nan da kuma yaƙi da yaƙi da ta'addancin wani babban jigon Majalisar Ɗinkin Duniya ya ji difa a Nijar.
Ziyarar da ta karamin sakataren janar na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ayyukan jinƙai a ƙasashen yankin Sahel to bilanzar a Nijar na dan saba ne da shirye-shiryen babban taro na ƙasa da ƙasa kan tafkin Chadi da za a gudanarwa a ranar 19 ga watan Satumba a birnin New York na ƙasar Amurka. To bilanzar dai ya samu kai ziyara ta gani da ido a yankin Difa musamman ma a garuruwan Boso da Tumur wanda ya bayyana sakamakon ziyarar ta sakamar haka.
Ce que j'ai constaté cette semaine dans la région de Difa, c'est une situation très complexe.
Abinda na gani a yankin Difa al'amari ne mai matukar ban tsoro game da abin da ya shafi tsaro. Kafin ziyarata da lokacin da nake kaddamar da ziyarar da bayan na kammala ziyarar an kai harhare na gungiyar Boko Haram a ƙauyukan da na ziyarta masu nisan kilomita 40 daga gabashin Difa. Al'amarin da ya ƙara tunawa mazauna ƙauyukan harharen da aka kai a cikin watan Yuni a garin Boso wanda ya haddasa tserowar mutane kimanin 70,000. Sannan kuma na gano a 'yan watannin nan waɗanda suka bar gidajensu sun kai 280,000 a yankin da ke da mazauna da suka kai 670,000.
La population totale était 670,000.
Game da batun na 'yan gudun hijira na yankin Difa, wani bincike ya nuna cewa ana buƙatar miliyan 316 na dalar Amurka domin kulawa da su. To amma miliyan 110 na dalar Amurka kawai ne ƙasashen duniya suka bayar a gidauniyar. Al'amarin da ake gani tamkar ƙasashen duniya sun so ma juya al'ummar Difa baya. Ga abin da to bilanzar yake cewa kan wannan batun.
Tout d'abord, il faut reconnaître qu'actuellement au niveau mondial, il y a beaucoup de crises et des crises qui sont vraiment profondes, larges et
yace da farko ya kamata a gane cewa a yanzu ƙasashen duniya akwai rikice-rikice. Rikice-rikicen da za a iya cewa sun yi kamari akwai a Syria da Iraki da Yemen. Kenan rikicin ƙasashen yankin tafkin Chadi ba shi kadai bane. Isar da bukatoci ba abu ne mai sauki ba. Kenan ƙasashen duniya guda 30 masu karfin tattalin arziki da za su iya bayar da tallafi abun zai iya zo musu da wuya a yanzu saboda bukatotin a halin yanzu suna da yawan gaske.
Comique de pouvoir aider avec des financements c'est difficile pour eux actuellement.
Wani al'amari kuma da ya fara ɗaukar hankulan al'ummar yankin Difa shine batun komar 'ya'yansu ɗalibai su kimanin 45,000 makaranta wanda idan ba yi hattara ba karatun nasu zai ƙara taɓarɓarewa musamman ma a jajibirin koma karatun Boko a bana. To bilanzar dai ya ɗauki alƙawarin cewa zai yi ruwa da tsaki wajen isar da buƙatotin al'ummar yankin Difa a babban taron na birnin New York na ƙasar Amurka kan tafkin Chadi a ranar 19 ga watan Satumba. Yusuf Abdullahi, Muryar Amurka daga Niamey, Jamhuriyar Niger.
To a gaida Malam Yusuf sanar da aiki. Mu fannin dare ne dullun muke ciki karfe 1:15 na cikin dare din a Washington DC ga shirinmu na gaba.
Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke, wannan ko shakka babu. Jama'a masu sauraron lafiya uwar jiki, assalamu alaikum. Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Ga ni ga likitan ku nan Dr. Muhammad Ladan wanda zai yi kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. Likita, ina fatar kana lafiya.
Alhamdulillah, ina lafiya haje.
To likita, yau zamu fara ne da wannan wasika da muka samu daga wajen Malam Isa Ramin Hudu a can Hadeja.
To
yana son ya san me ke kawo kaushi ne.
Abin da ke kawo kaushi a kafan mutum shine wani lokaci abubuwan da mukan sa kamar irin wani lokaci kamar takalma ko kuma wasu ayyukan da muke yi, to pattern za ta matsu ko kuma ana goge ta da sai pattern ke kauli. Sai kawai da tsoro wanda za ta wani lokaci za ta samu a wurin ma ya yi ciwo. To wannan shi ke kawo wannan shi ya sa wani lokaci akan canza mutane ko irin takalma ko kuma irin akwai irin abu mai kamar soso-soso wanda ke taushi za a sa a wurare wanda ba zai sa ya yi wannan ba. Kuma takalman mata ma waɗansu mata domin yadda suke sa takalman su wanda yana kawo wannan. Kuma ya danganta irin aikin da mutum ke yi. Kana aikin da wani lokaci kullum kana sa irin takalman nan ne da suke matse ka sosai yana iya kawo shi wani lokaci ajiya.
Ƙazanta bai kawo kaushi likita?
Ƙazanta bai cika kawo shi ba, ya danganta ko dunnan ƙasashe muna ganin shi kowane lokaci ba don ƙazanta ba ne yawanci ya danganta daga irin abubuwan da kake sawa ne inda yadda fatan ke. Sai dai akwai waɗansu mutane suke da ciwon fatar jikinsu. Kuma masu ciwon sukari kuma akwai wasu wanda domin wani irin ciwon fata yakan sa fatan cikin su ta rinka wani kauri.
To ana iya cewa kamar akwai halitta kenan?
Eh, waɗansu kamar halitta ne fatan su take amma waɗannan ba su da yawa.
To akwai abin da mai kaushi zai yi?
Eh, yawanci akwai waɗansu magunguna da ake iya sawa kuma akwai waɗansu irin kamar da yadda nake wani abu mai kamar soso-soso mai taushi wanda ake iya sa shi da magani wanda zai rage kaurin abin. Yawanci aka yi haka mutum aka kwana biyu yana iya rage kaurinsa kuma yadda mutum zai samu sauki. Amma dole in dai mutum domin takalman da yake sa dole canza su.
Wato sa matsatsin takalma ba amfani kenan?
Eh, ba shi da amfani. In yi matsu da yawa yana kawo wannan.
To Allah ya sauke.
Amin, amin.
To sai kuma Alhaji Tidani AA Abdullahi a can jihar Bauchi, Najeriya.
To
likita ya ce wai me ke kawo ciwon kashi na yara ne? Yara suna ciwon kashi ne?
Eh, akwai yara na amma ba da yawa ba su take yi da yawa amma wannan suna irin ciwon kashi. Akwai wannan kashi da kuma wani irin da ake kira na bargon kashin kansa. Wani yara da kamar irin masu leukemia din nan to bargon kashin bai aiki yadda ya kamata.
Wato masu fama da sankaran jini kenan, ciwon sankaran
jini. To shi ma wannan daga cikin kashi wani lokaci yake fara ai. Kin san bargon kashin shi ke fitar da su yawanci. Kuma wannan ya faru to dole sai an je yawanci abinda ake ma yaran dole sai an cin duk bargon jikinsu.
A canja musu?
Eh, kamar nan kasan yadda ake yi kenan sai a samu wanda zai ba su wani a dasa. To amma wannan aka yi masu wannan to wani lokaci dole sai an sa su a wani wuri inda ba za su iya haduwa da mutane domin kada cututtuka su same su.
To wanda yake fama da sankaran jini kenan, leukemia?
Eh, leukemia. Kin san shi ma duk a bagon kashin ne yanda yake soma wani lokaci kenan yanda bai yin kwayan halittar da ya kamata.
Eh, ciwon kashin da shi wanda mai sauraron yake da neman bayani a kai fa.
To akwai kuma ciwon kashi waɗansu yara wanda za a haife su yanda jikin kashin nasu ke girma kuma wasu akwai yara da suke sankaran kashin kansa.
To
su waɗannan suna da shi to dole su ma sai a yi bincike. Akwai irin magunguna da ake ba su shi ma ya taimake su amma wannan sai a yi bincike sosai.
To idan dai aka gano ana iya warkarwa ko?
Eh, aka gano kuma duk yara suna ƙara girma ne. Aka gano da wuri za a iya musu magani kuma insha Allah Allah ya aka sa sai su warke.
To Allah ya sauke.
Amin, amin.
To sai kuma tambayar Ibrahim Abubakar.
To
shi kuma yace wai idan zai haɗe wani abu, abinci ko da yawu ne, sai ya ji kunnuwansa suna motsi. Wani lokacin ma wai sai ya ji kunnen ya mishi wani abu kamar dum kafin sannan kuma sai abubuwa su daidaita. Yana son ya san me ke kawo haka ne?
Eh, to akwai kin san yanda cikin mutum yake musamman kanmu. Kin san kunne yanda abubuwan kunne suke suna haɗe duk da kunne da sauran da kan. To akwai waɗansu abubuwa da suke cikin kunnenmu. Suke sa yanda muke kaman ganin jiri da yanda muke iya tsayawa daidai da sauransu. To akwai wasu mutane duk yanda akwai wasu irin bututu da suke haɗawa daga wurin makogoro su wani kunne da sauransu. Akwai wasu mutane yanda abin yake ko domin wani dalili in wani abu ya shiga za ka ga wani lokaci in kai ka haɗa miyau za ka ji dum ko kuma wani lokaci in ka hau jirgin sama wani lokaci za ka ji kana ji wani iri in ka haɗa miyau suka ji kamar ka ji daɗi. To akwai irin kamar iska ne pressure ke ƙaruwa wani lokaci a ciki in ka haɗa yakan rage tsananin sa sai ka danji sauki amma wannan ya ci gaba dole a ji a duba akwai wasu mutane ko wanda suke don wanda dalili a cikin kunnan su da cikin kansu wadansu abubuwa na faruwa dole a ji a bincike wani abu da faruwa ne
wato kamar yadda yace ko abinci ya ci ko abin da alama ce ta wace cuta ko dai in yaje to
domin wannan bai kamata ya haka ba domin su waɗannan butocin da bututu masu kawo da ke cikin kunnenmu da suke cikin jikin mutum to wannan ya faru ya kamata su rinka aiki yadda wannan ba za ka san ma wani abu na ciki ba.
To in ya je akwai maganin da za a ba shi ko?
Eh in ya je akwai likitocin da za su yi bincike dole sai an yi bincike tabbatar da abin da ke faruwa akwai likitocin da za su iya bincike a ba shi magani ko kuma a taimake shi.
To akwai likitoci na musamman da zai gani waɗanda suka kware ta wannan fannin?
Eh akwai ana kiransu likitocin da su su dogananta a kan. Kunne kayan kai da ear, nose and throat ake kiransu.
To, to ina fatan wannan malamin yana kusa kuma ya ji wannan bayani da kai mishi. Allah kuma ya sa a dace.
Amin, amin hajiya.
To, shi kuma Usman daga can Huntuwa ya rubuto ne yana son ya san me ke kawo ciwon appendix ne. Kuma wai ko akwai wani abinci da in mutum yana ci shi ne yake sa mai appendix? To, da farko me ke kawo ciwon appendix?
Appendix sai san babban hanjin jikin mutum akwai wani abin da inda yake lilo a ƙarsansa. To wannan yawanci kawai ba mu tabbatar da abin da ke kawo kowa na da shi ba kowa ke samun ciwon appendix ba kin sani.
Wato kamar jaka ne abin yake?
Eh a ƙasa yake yana nan kawai ba shi da wannan amfani sosai. To amma akwai wasu mutane wanda wani abu kan faru wasu bayanci ta sai su shiga sai su sa ya kumbure sai su soma ciwo. Wannan ya faru shi ne za ka rinka jin tsananin ciwo amma yawancin mutane ba sa wannan bai ma dame musu ya rayuwansu.
Bai da alaka da abincin da mutum yake ci ko?
Ba wani alaka da abincin da mutum yake kawai ikon Allah ne wannan kawai.
To akwai wasu alamomin ciwon appendix ne da mutum zai lura da su?
Eh to yawanci za ka rinka ji a gwiwar mutum za ka rinka jin irin ciwo kuma ana allura kuma da zazzaɓi mai tsanani in kana jin kamar abu na sukanka da kamar allura gwiwanka kuma kana da tsananin zazzaɓi to kai sauri ka je wani likita domin in ya fashe wani lokacin ba a yi sa'a wani ya halakar da mutum.
Amma in aka gano da wuri dai ana.
Ya ka gano da wuri ana iya ba a iya maka aiki a cire shi a ɗinki a yi komai kusa yin mutum ya warke sam sosai ma.
To Allah ya sawwaƙe.
Amin, amin.
To sai kuma wannan wasiƙa da muka samu daga wajen Isu Kodi Yaki ne? To, ban dai gane sunan sosai ba. To, yana so ne wai ya ce da Allah ka mishi bayani me ke kawo irin ciwon kan nan mai tsanani wanda ya ce saboda azabar sama mutum ba zai iya yin sujjada ba in yana sallah. Wannan wani irin ciwon kai ne likita ne ke
ta? Akwai irin ciwukan nan da ake kiran su akwai kamar wanda ake kira migraine akwai shi wannan yake tsanani ma lokaci ma haske ko ka shiga haske ko kama duk ka sako wani abu zaka ji kanka yana wani raɗaɗi kamar zai fashe. To akwai waɗansu kuma wani lokaci a cikin kwakwalwar mutum akwai waɗansu jijiyoyi za su sukan canza to su ma suka canza ɗin wannan shi ma kan kawo sai ka rinka mutum na jin kanshi kamar zai fashe. To in dai kana da irin wannan ciwon kai mai tsanani din ya kamata a je a gwada ka a duba domin akwai wasu magunguna da ayyan bayarwa ko allura ne shi kuma wanda jijiyan ne ya canza a cikin kwakwalwar mutum za a iya duba akwai irin abin da ake ba mutum ake zuba a cikin mutum za a ga za a ɗauki hotonsu a tabbatar ya suke to aka tabbatar to za a iya baka maganin da ya kamata ko kuma aiki ya kamata ana iya aiki.
Saboda haka to akwai likitoci na musamman da zai gani da wannan?
Eh akwai likitoci da gwamnati ce akan abubuwan kai da hanci da ido din su ne ya kamata mutum ya gani ko kuma waɗansu akwai wanda ake kira neurologist su waɗannan sun gwamnati akan jijiyoyin ɗan adam ne to su waɗannan sun san abin da za su duba aka duba aka tabbatar. To akwai wadansu ma yin tsanani dole sai an sa wani abu mai kamar waya a cikin jijiyar don ta rike ta sosai to amma dole sai an yi bincike an gani.
To Allah ya sauke.
Amin, amin.
To likita da yake ana batun ciwon kai ne ban sani ba ko bayanin da kai ya ansa tambayar wannan malamin sunan shi Musa Garba.
To
shi kuma yana son ya san wai me ke kawo irin ciwon kan nan ne na gefen kai.
To akwai wanda ciwon kai da ke faruwa a gefe ɗaya wanda wani lokacin jijiyoyi ne da sauransu shi wannan shi ma in dai mutum na da shi akwai magunguna da za a iya ba mutum ya taimaka shi ma domin waɗansu mutane za a ga ciwon kan a gefe ɗaya ne wani lokaci domin wani damuwa ko ɗansu abubuwa ana kiransu kamar tension headache da sauransu.
To damuwan kenan.
eh wani lokaci domin damuwa ko wanda cicin take, amma inda kaje wani likita akwai abubuwan da za a iya ba mutum ya warkar
shi. Ana iya warkarwa kwata-kwata?
Ana iya warkar da shi gabaki da
to likita kaman masu migraine ana iya warkarwa kwata-kwata ne ko ko sai kawai za a ta ba mutum magani har sai ya ta sha iya rayuwarsa?
To na migraine ya danganta da akwai dan su da domin jijiyoyin wanda ke cikin kwalwa ne ke kawo wannan tsoro. Waɗannan akwai abubuwan da ya kamata ka rinka yi don ka rage tsananin sa. Akwai abubuwan da waɗansu su akwai wasu abubuwa da suke ci ke kawo shi, indai akwai wani abu da kai ke kawo shi to dole ka daina waɗannan abubuwan. Amma yawancin su daidai sai su yi shan magani
har iya rayuwarsu.
Amma waɗansu kuma aka yi sa'a bayan an abin nan sai su warkar da kansu.
Wato idan likita ya je ya gwada mutum ya ba mutum shawara ko abubuwan da zai yi an ci sa'a sai mutum ya warke kwata-kwata?
Sai mutum ya sa'a, in aka yi sa'a.
In kuma ba a ci sa'a ba shi ne mutum zai ta shan magani har iya rayuwarsa?
Ko kuma lokaci sannan sai ya rugu ƙwarai yadda mutum bai rinka jin ciwon da yawa ba.
To Allah ya sauke.
Amin amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu, a saboda haka anan za mu sallama da masu sauraronmu sai kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin
Dr. Ladan
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Kwa gaishe ku to yau a shirin mu na hantsi da zamu kawo muku da karfe 8 na safe. Yau Maryam Dauda tana da babbar bakuwa.
Shirin namu na yau babbar bakuwar ta mu ita ce Saratu Gidado wadda aka fi sani da suna Daso a fina-finan Hausa.
Ni ɗan asalin jihar Kano ce, musulma ce ni, Hausa Fulani.
To zamu jira zuwan wannan shirin. Yanzu ga shirin mu na ƙarshe na yanzu labaran mu a takaice.
Wasu wakilan Majalisar Dokokin Birtaniya sun kushe wa mataki da Birtaniya da kuma Faransa suka ɗauka a shekarar 2011 wanda ya kai ga kifar da gwamnatin tsohon shugaban Libya Muammar Gaddafi. Rahoton kwamitin musamman na Majalisar Birtaniya kan harkokin ƙasashen waje ya ce rashin yin kyakkyawan shiri bisa la'akarin da abubuwa da za su faru a baya yana nufin Libya za ta fada cikin rudani, inda abokan adawa suke shiga neman mulki, ga kuma kungiyar ta'addanci ta ISIS tana ƙara samun mafaka a ƙasar. A nan Washington kuma ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta ƙara jaddada cewa gibi da aka samu na shugabanci shi ne ya yi dalilin rigingimun da biyo bayan faduwar shugaba Gaddafi. Babban jami'in diplomasiya na ƙasar Philippines ya gargaɗi Amurka akan jan hankalin gwamnatinsa akan haƙoƙin bal'adama, abinda ya sa kakakin fadar White House ya kira ga dukkan kasashe musamman ƙawayen Amurka da su mutunta haƙoƙin bal'adama. Da yake jawabi a fadar White House, sakataren harkokin wajen Philippines Perfecto Yase ya kira da girmama juna tsakanin ƙasarsa da ƙasar da ta yi musu mulkin mallaka. Ya ce ‘yan Filipino dai ba jajayen ƙannin Amurka ba ne. Shugaban Ghana John Dramani Mahama na jam’iyyar NDC mai mulki da ɗan takarar babban jam’iyyar adawan MPP na Nana’adu Dankwa Akufo Addo da wasu ‘yan takarar shugabancin ƙasar sun karɓi takardar shiga takara ke da na zaɓen da za a yi ranar 7 ga watan Disamba. Masu takara zuwa majalisa kuma su kuma sun fara karɓar takardunsu na shiga takara. Kotun duniya ta ce za ta fara mayar da hankali a kan laifuka da suka shafi lalata muhalli da wasu da yiwa albarkatun ƙasa illa da kuma samun filaye a kan hanyoyi da ba su dace ba. Kotun duniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya take marawa baya da take zamanta a birnin Hague ta fi ba da ƙarfinta ne wurin shari'a da take yi a kan laifukan yaƙi da na ƙare dangi wanda kotun take yi tun lokacin da aka kafa ta shekarar 2012.
To a gaishe kuwa ba ka kusa ka ci kuɗin ka ne ka ci rabi sai da ƙarfe 8 sai ka ƙara sauran rabin. Jama'a abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai mun damu ku da ƙarfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad ƙarfe 7 agogon mutanen ƙasar su Babaya ko Makiri wato Gani kenan. Lokacin da kamar da muka ce daga cikin shirye-shiryen da za mu kawo muku har ta hirar da Maryam Dauda ta yi da shahararriyar ‘yar sinima da nan ta arewacin Najeriya. Wato Daso da kuwa sayin da sunan Daso ya zama da dan shi baba da dukkan ma'anin sashen wasu namurai Amurka musamman CD da ya ja tayar ko kuma ya ja motar. Ni ne Aliyu Mustapha Sokoto sai mun damu ku yanzu jama'a.